is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 27 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
Muhammad, shugaba Donald Trump ne ya ce shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky za su rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta ba Amurka damar tatsar albarkatun ƙarƙashin ƙasar Ukraine. Mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana matakar damuwa game da wata sanarwa da ta fito daga dakarun rundunar mayakan katakwana na Sudan RSF. Fadar Vatican ta ce an dan samu sauki kaɗan kan halin da Papa Roma Francis ke ciki.
Kanin labaran duniyar kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar jama'atin Nasarar Islam ta Najeriya ta ce lokacin kafa dokokin wa'azi da kuma yada su a kafafen sada zumunta ya yi.
Dole ko an so sai an kafa dokoki na wa'azi da tafsiri ta inda ba kowane wanda ko yake da'awar ilimi ne zai zo yi ba, sai an tabbatar da cewa ya cancanta.
Bayan nan za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha yabo da caccaka a yayin da ya jagoranci taron majalisar koli na jam'iyyarsa ta APC.
Amma ne kuma sun kashe da iyara gabaki daya da kona mutane zuciya, to za zo ne sannan da iyara gagare yin ta ba, kuma suna mantawa ne laifin da PDP sai lokacin Jonathan bai kama kafan farfarcin wannan ba, amma in sun manta ya aka yi sannan da iyar PDP.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. A wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan batun cin zarafi tsakanin ma'aurata, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Laraba, shugaba Donald Trump ya ce shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky za su rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta ba Amurka damar tatsar albarkatun ƙarƙashin ƙasar Ukraine da ba kasafai ake samun su ba, a matsayin diya ga makaman da Washington ta daga turawa Ukraine domin yaƙi da mamayar Rasha na tsawon shekaru uku. A ranar Juma'a ake sa ran Zelensky ya bayyana a fadar White House domin sa hannu akan yarjejeniyar da tattaunawar da aka kwana game da yakin, kamar yadda Trump ya faɗa a yayin taron farko na sabuwar majalisar gwamnatinsa. Shugaba Trump ya ce yarjejeniyar za ta kawo musu arziki mai rumo, ya ce to amma gurin shi na farko shi ne kawon ƙarshen yakin wanda ya kashe ko kuma ya raunata dubban ɗaruruwan dakarun Rasha da na Ukraine haɗi da farar hular Ukraine. Trump ya ƙara da cewa abu na biyu da ke gaban shi shi ne a maida makura a niyyarta, inda sama da kayayyakin yaƙi na kuɗi dala biliyan 100 ne Washington ta aika Kyiv domin marawa mayakan Ukraine baya. Ya ce in bacin makamansu da tuni Rasha ta gama yaƙin da nasara a kan Ukraine ba tare da wani ɓata lokaci ba. Mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana matuƙar damuwa a jiya Laraba game da wata sanarwa a farkon makon nan da ta fito daga dakarun rundunar mayakan katakwana na Sudan RSF kan shirinta na kafa gwamnati a sassan ƙasar da ke ƙarƙashin ikonta. A halin yanzu ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da rahotanni da suka ce ana kashe mutane ba tare da wata shari'ar kirki ba, lamarin da ke haifar da fargaba kan aikata laifuffukan yaƙi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma ce yanayin wanda dama tuni ya yi matuƙar muni a Sudan a yanzu ma sai abin da ya yi gaba, tun bayan makonni kaɗan da zaman saurari da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya gudanar, inda ya lura da matsalar fari da ta bayyana a sassan ƙasar da dama.
More than half of the country, 24.6 million people experiencing acute hunger.
Director gudanarwa da yada manufofi a ofishin kula da ayyukan jin kai Eden Wason kenan take cewa sama da rabin al'ummar kasar su miliyan 24.6 na fama da matsananciyar yunwa da rugujewar ayyukan kiwon lafiya, inda aka yanke miliyoyin yara da ke cikin fargaba daga samun ilimin zamani. A ranar Laraban nan Fadar Vatican ta ce an dan samu sauki kaɗan akan halin da Papa Roma Francis ke ciki, to amma dai ba a bayyana abin da likitoci ke cewa ba, a yayin da yake ci gaba da kasancewa a wani asibiti yana samun maganin cutar pneumonia a Rome. Fadar ta Vatican ta ruwaito cewa hoton kirjin Papa Roman da aka yi a ranar Laraba ya nuna yana samun saukin cutar da ta rike masa hakarkari. Wani bayani da aka bayar ta farko a yammacin Talata ya bayyana Papa Roman na cikin mawuyacin hali. Dattijon mai shekaru 88 a duniya an kwantar da shi a asibiti ne a ranar 14 ga wannan watan na Fabrairu. Zaman shi a asibiti da ya kasance mafi tsawo a lokacin shi na matsayin Papa Roma. Ya kasance yana fama da ciwon awazu tun bayan da aka taɓa cire mashi ɗaya daga cikin awazan nashi a lokacin yana matashi. Rashin lafiyar ta sa ta tattaro mabiya ɗariƙa Katolika inda suka taru a birnin Vatican da asalin ƙasar shi ta Argentina da sauran sassan duniya domin yi masa addu'a. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tuma Dalla, an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A daidai lokacin da al'ummar musulmin duniya ke dab da fara azumin watan Ramadan, ƙungiyar jama'atin Nasarar Islam a Najeriya ta ce lokacin kafa dokokin wa'azi da tafsiri da kuma yaɗa su a kafafen sada zumunta ya yi idan har ana so a magance soke-soken juna da malamai ke yi. Matsayin ƙungiyar ta JNI dai ya zo daidai da na Majalisar Koli ta Harkokin Shari'a a Najeriya, wadda ta shirya taron bita ga masu wa'azi a garin Kaduna domin don ƙoƙarin gujewa abubuwan da ka iya tada zaune tsaye a ƙasar. Daga Kaduna, wakilin Isa Lawal Ikara na ɗauke da rahoto kan wannan taron.
Dama dai duk shekarar duniya malamai kan duƙufa wajen tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin watan azumin Ramadan. Sai dai kuma karɓuwar karatuttukan malaman addinin musuluncin a kafafen sada zumunta ya sa wasu sun fara afkawa juna a cikin wa'azin da suke gudanarwa a cikin irin waɗannan kafafe. Wannan kuma shi ya sa ƙungiyar Jama'at Nasarar Islam a Najeriya ta ce a gaskiya akwai sake. In ji babban sakataranta na ƙasa Farfesa Khalid Abubakar Aliyu.
To abin da ake bukata farko shine tsoron Allah ga masu tafsiri. Su gane fa bayanin kalmar Allah suke yi. Kar a maida membarin tafsiri na habaici da zage-zage da batanci. Na biyu shine kokarin yadda za a rage damuwar kafafen yada zumunta tsakanin malamai da masu wa'azi. Kowa yanzu kawai shikenan sai ya kafa kamararsa, kawai a ɗauki hoto ya maganganun da suka fi ƙarfinsa. Bugu da ƙari kuma an kai wurin da dole-dole ko an iko an so sai an kafa dokoki na wa'azi da tafsiri ta inda ba kowane wanda ko yake da'awar ilimi ne zai zo yayi ba, sai an tabbatar da cewa ya cancanta kuma yadda ya kamata yi.
Shi ma dai babban sakataren Majalisar Koli ta Harkokin Addinin Musulunci da ita ce ta shirya wannan lecture ta malamai don ganin an tsallakewa dukkanin damuwa a wa'azin da za a yi a watan Ramadan. Dr. Nabiu Babu Ahmad ya ce akwai buƙatar saka dokokin da za su shimfiɗa ƙa'idoji ga masu wa'azin da ake yadawa a kafafen sada zumunta.
Gaskiya mu muna bayan cewa dole ne a san yadda za a fito da hanyoyin da za a rage wannan abu da aka bar shi a buɗe na social media. Kowa ya ga dama ya fito ya faɗa abin da yake so, da malami da wanda bai san malami ba, ya fito da bisa kan jahilci ya sa mutane da al'umma su shiga cikin fitina ko kuma har sa fitina a tsakanin al'umma. Wajibi ne gwamnati ta fito ta yi dokoki wanda zai sa ka'idojin da kowa wanda ya saba musu a hukunta shi.
Ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar ma ya halarci wannan taron bita na malamai da aka yi a garin Kaduna, kuma ya sha alwashin ci gaba da kwakule jijiyoyin matsalolin tsaro musamman dai a watan Ramadan din da ake dab da shiga.
Da shawarwarinsu da addu'o'insu kana gani ai ana samun sauki. Babu ba da tabbaci sai Allah, amma dai za mu yi kokari iya kokari mu tabbatar da cewa da yardar Ubangijin an sami tsaro kuma mutane sun yi harkar ibadarsu cikin kwanciyar hankali insha Allah.
Game da tsawalawa al'umma farashin kayan masrufi a irin wannan lokaci na watan Ramadan, dosu ɗan kasu kan yi kuwa babban sakataren Majalisar Koli ta Harkokin Shari'ar Musulunci Dr. Nafi'u Babu Ahmad cewa yi.
Lokacin Kirsimeti, lokacin Easter sun rage, ba su damu ba su ko asara za su yi, su sauwaka ma kawunansu. Mu kuma lokacin aka san haka muke yi, yadda mutane ke za su shiga wahala. To dama Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sauwaka kar a tsawwala, abinda muke kira da su ɗan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah, su sani wannan ni'ima na arziki da Allah ya ba su jarabawa ce kuma Allah zai tambaye su.
Wannan dai ba shi ne karan farko da wasu ke ganin ya kamata a saka dokoki da ka'idoji na wa'azi a Najeriya ba. domin kuwa tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ma ya taba wannan yunkuri sai dai kuma bai yi nasara ba abin da ya sa wasu ke ganin anya kuwa yin dokoki ga masu abi a Nigeria wani abu ne mai yuwa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga hawa ta da mana da labaran duniya kashi na biyu
Waɗansu tututtuka da ba a san kansu ba a arewa maso gabashin Congo sun kashe mutane sama da 50 a cikin makonni biyar inda suka wuce kusan rabin su sa'o'i kaɗan da fara rashin lafiya. Barkewar tututtukan a wasu ƙauyuka masu nisa da juna a yankin Equatoria na ƙasar Congo sun somo ne tun a ranar 21 ga watan Janairu da ya shafi marasa lafiya su 419 da waɗanda suka mutu su 53. Har yanzu dai jami'an lafiya ba su gano musabbabin tututtukan da mace-macen ba da kuma cewa ko akwai wata alaka tututtuka a ƙauyukan biyu da ke da nisan da ya raba su na sama da kilomita 190 haka zalika an gaza gane ta yadda tututtukan ke yaduwa da sanin ko tututtukan na yaduwa ne tsakanin mutane waɗanda tarkon tututtukan ya fara kamawa a ɗaya daga cikin ƙauyukan dai yara ne da suka ci wani jemagi suka mutu cikin sa'o'i 48 cewar ofishin Afirka na hukumar lafiya ta duniya a makon nan an gano wasu tututtukan a wani ƙauyen inda akalla wasu daga cikin marasa lafiyar an gano suna da cutar malaria Kasashen Uzbekistan da Pakistan sun amince su kafa wani kwamiti na kasashe uku tsakanin su da Afghanistan domin maganin matsalolin da ke tarnaki ga aiwatar da wani aikin titin dogo da aka tsara yi da zai hade kasashen uku. Shugaban Uzbek Shavkat Mirziyoyev ya ruwaito ci gaban da aka samu bayan tattaunawar da wakili suka yi da Prime Minister Pakistan Shehbaz Sharif a Tashkent inda ya jaddada bukatar da ke akwai na hada karfi da karfi domin ciyar da aikin titin dogon gaba. A watan Fabrairu shekarar 2021 ne kasashen uku suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta gina titin dogo mai tsawon kilomita 573 da ya ratsa ta Afghanistan ya hade da yankin tsakiyar Asiya zuwa tashar ruwan Pakistan. Da aka kiyasta zai lashe kuɗi dala biliyan 4.8 da nufin haɓaka tattalin arzikin yankin. Mirziyoyev ya faɗa ta bakin mai yi masa tafinta a hukumance a jiya Laraba ta kafar talabijin ɗin ƙasar Pakistan cewa a karan farko sun kammala muhimmiyar tattaunawa a kan batun aikin.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sha yabo da caccaka a yayin da ya jagoranci taron majalisar koli na jam'iyyarsa ta APC bai zama abin mamaki ba yadda masu ruwa da tsaki a taron jam'iyyar suka kada masa ƙuri'a nuna gamsuwa ga salon mulkin Tinubu da ya fara jawabi bayan hawa karagar mulki da cire tallafin man fetur a ƙarshen watan Mayun shekarar 2023 daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Nasira da mail hikaya aiko mana
Yan majalisar kolin APC ne da suka hada da gwamnoni da yan majalisar dattawa da sauransu ke nuna da bazar Tinubu suke rawa wato bisa ma'ana suna cin gajiyar mulkin da yake kai APC dai wacce hadakar jam'iyyu ce ta narke kuma ta hau karagar mulki a 2015 ta kawo karshen mulkin PDP na shekaru 16 duk da wasu daga jigajigan jam'iyyar tsaffin NPDP ne da yasa wasu masu sharhi ke cewa babban canji a zahiri shine na alamun jam'iyya daga lemar PDP zuwa tsuntsiyar APC amma ba wani sauyi manufa da aka samu. Mataimakin shugaban majalisar dattawa Barauji Brin da ke sahun gaba a taron ya nuna kwarin gwiwar Tinubu zai yi mulki wa'adi biyu na shekara 8.
Allah ya dace sai su zabi nan gaba dai dan Allah saboda ka san shi lamari idan kana da yanayi mara kyau ko rashin lafiya kake yi idan ka sha magani dan take sai ka ji wani abu mara dadi daga bisani kuma sannan a warke da yawa mutane ba za dan abu da suke faruwa ba daga tashin farko amma idan tafiya ta yi tafiya za ga ne zan ba ga farashin kayan abinci ba ga sha sauko to nan gaba haka abun su ya sauko fiye da yanda ake zato ma saboda haka hakuri kuma za ake ganin yanda abu za su daga canza ba zai yiwu ba ka kawo gyara ba tare da samun wani rashin jin dadi ba
Taron da ya gudana ba tare da halartar wasu jigajigan jam'iyyar ba da suka hada da tsohon shugaba Buhari da kuma tsohon gwamnan Kaduna Nasiru ɗan Rufa'i da kalamansa ke nuna yana adawa da lamuran jam'iyyar da ma gwamnatin Tinubu wacce ya zama kanwa uwar gami wajen tallata ta a 2023. Masanin kimiyyar kididdiga Farfesa Sadiq Umar ya nuna mamakin yadda taron ya tashi ba tare da jan hankalin shugaban kan halin da ƙasa ke ciki ba.
Mutanen nan kowa ya san yadda suka samu kansu a matsayin wannan shugabanci na jam'iyya. Shekara biyu fa sun gagara su kira mitin don su ce ga wani abu sai da ma wai ɗan Rufa'i ya goranta musu ya musu matashiya sannan suka ga ya dace su yi tun daga shi an goranta musu yau shekara biyu suna jam'iyyar mai mulki duk da matsaloli da suka addabi ƙasar nan nan yunwa da kuncin rayuwa da hawan farashi da hawan naira da rashin tsaro da maganan harajin nan duk fa jam'iyyar nan bata yi magana ta ce komai ba.
Matasa masu kamfen ɗin jam'iyyar sun buƙaci kawo sauyin gaggawa don gudun kar a samu tangarɗa a kamfen ɗin tazarce na nan gaba. Garba Koma Gona na daga waɗanda suka yi wa jam'iyyar kamfen a zaben 2023.
Amma ne kuma sun kashe jam'iyyar ga baki ɗaya da ƙona mutane zuciya. To za a zo ne sannan jam'iyyar a gagarin ta ba. Kuma suna mantawa ne laifin da PDP ta yi lokacin Jonathan bai kama kafan farfarcen wannan ba. Amma in sun manta ya aka yi tallan jam'iyyar PDP ba ya yiwuwa. Amma dai Allah ana mana lokaci. APC idan ta tafi da wannan kudirin ma babu ita a arewacin Najeriya. A arewaci dai mai hankali babu ita a arewacin Najeriya.
Daga dawowa demokuraɗiyyar Najeriya 1999 PDP ta fara mulki inda yan adawa suka karba da haka duk bangarorin biyu sun hauka raga. Yanzu kuma ana neman kulla wata tafiyar ta shinkafa da wake ko za a iya samun sabon lale ko kuwa a'a. Nasiru Adamu Hikaya, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Hikaya da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12 na dare da minti 17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoi ba.
Nau'i-nau'in na cin zarafin sun kasu kamar haka. Akwai physical na gaba da gaba wanda yake ya hada da mari da duka ko ya kwarfe ta ko ya tattaka ta. Akwai social ya hana ta zuwa gidan biki, ya hana ta harka da 'yan uwa, ya hana ta harka da kawaye. Akwai emotional ko psychological ya daina mata magana, ya daina rayuwa aure da ita.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya fara haska fitila kan batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike nuna cewa yana shafar kowane jinsi, sai dai al'ada ta sa ba safai ake sanin yadda yake shafar wani bangaren ba. Yau ma muna tare da ƙwararru a wannan fannin Dr. Muhammad Hadi Musa, masani akan yanayi da zamantakewa bil'adama, da Alhaji Shehu Abdullahi, daraktan hukumar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa shiya jihar Kano, sai kuma barista Amina Umar Hussein, mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano, ga Mahmud Ibrahim Kuri da ya jagoranci wannan tattaunawar.
Malam Shehu, anan zan so mu dan fadada. Yawancin cin zarafin nan su masu magana GBB din nan suna cewa ana yin sa ne wato a fannoni da yawa. Misali tsakanin mace da miji, tsakanin malami namiji da malama mace, tsakanin dalibi mace da dalibi malami namiji da sauransu. Irin wannan din akan samu shi ma misali kamar yadda ka fada, amma dai ba a bada bayanan sa ne. Misali a hukumar ku kun taba jin kamar wani dalibi ko ya kawo wani rahoto cewa malama malamarsa mace a jami'a misali ta ci zarafin sa misali.
Eh to gaskiya ba mu taba samu da
ko a kasuwanci ko wani fannoni misali
game da wato makarantu neman ilimi ba mu taba samu korafin da ya kawo cewa dalibi ya kawo kukan malami ko malama tana cin zarafinsa ba. Amma dai abinda ya shafi a kasuwanni haka ko wajen mu'amala ta wajen aiki akan sami irin waɗannan korafe-korafe na cewa namiji zai ci ko mace tana yi masa wani kallo ko tana yi masa wani bayani wanda yake nuna cewa akwai wani abu da ne cin zarafi a ciki ko kuma tsakanin mata da miji wanda gaskiya shi aka fi samu na tsakanin mata da miji wannan kuma kaga ba korafi ne na cewa ko ana za ta ci zarafin sa na batanci ko na wani abu ba sai dai na zamantakewa irin ta iyali
to nan gaba za mu dawo mu ji yaya kuke yi idan kun samu wadannan korafi ma'ana wadannan matakai kuke dauka amma barista Amina Umar ku kuna zuwa ko ci da kuma kuna zuwa masu korafi suna zuwa cibiyar ku ta fida kan samun yanayi da za ku tara cewa mace ce ma ta ci zarafi maimakon korafin da ta kawo cewa an ci zarafin ta
to ni zan so na yi tsokaci akan gabar da dakta ya faɗa na cewa wataƙila ko dan babu alƙalama da suke nuna kamar yawan ko lambar cin zarafin wataƙila za a iya fakewa da wannan a ce haka ne amma in ba da ban haka ba mu gaskiya a kotunan mu da ofisoshin mu na kare haƙƙin dan adam da duk al'amuran da suke shafar ishu na cin zarafin jinsi mafi akasari mafi yawa wannan cin zarafin yafi bayuwa ne daga maza zuwa mata to amma kaman yanda daktar ya faɗa wata kila ko dan mazan abun kunya ne ya faɗi cewar mace ta ko mace ta mai dokin tsiya ko wani abu amma duk da haka idan ka duba a zamantakewar rayuwa a matsayin mu na iyali zaka ga akwai wasu kananan cin zarafi wanda gaskiya din za ta iya bayuwa cewa maganar da wanda suka gabata suka faɗa gaskiya ne kaman yanzu misali a zamantakewar iyali muna samun korafi da yawa cewa namiji baya ciyar da gidansa mace ya batta da yunwa to kuma tsakani da Allah idan muka duba mu ma a daidaikun mu mata wani zubin zaka ga bai bada kudin cefa ne ba ko bai bada kudin gishiri ba ai abincin a ce tunda baka bayar ba za a baka ba to kaga shi ma nan ka kalle shi zaka iya kallon shi a cin zarafi ko kuma misali yanzu ya hana ta fita unguwa ko ya hana ta wani abu ta gallaza ya kasa jin dadin zaman gidan ya kasa jin dadin tasarifi da iyalinsa wato iyayensa akwai kuma wani cin zarafi da shi ma yana faruwa wanda wannan yana haifar da gagarumar matsala a cikin iyali wanda shi a kasar Hausa a zamantakewar iyali abu ne sananne da zaka ji ana mijinta ce mace ta mallake miji wanda wannan mallakewar za ta iya bayuwa ga an ci zarafin shi da namijin ta inda ba zai iya sarrafa iyalinsa yanda yake so ba wanda abu ne sananne mun sani cewa al'adance za a dora wa yaro tallami gida bai sani ba za a sa yaro ya je biki ko ya fitar da uwa ta boye daga karshe yarinyar ko yaron su lalace ko irin yawan al'amuran nan na shaye-shaye da zaka ga uwa tana ta boyewa tana ta boya daga karshe ƴaƴansa su zama na baya jin dadin su ba zai iya tasarrufi da gidan ba ba zai iya aiwatar da kima ta sa ta da namiji ba wanda daga karshe wannan iyalin gaba ɗaya sai ya gurbace ya lalace wanda wannan abu ne a daidaiku a cikin gidajen mu mun san da shi
kama barista abin da jison ce tunda ku mata na ku suke tinkara cibiyoyin ku saboda dama kun tanade su ne saboda su din na san in sun zo da korafi kuna bincikawa kan gudanar da bincike wasu abubuwan ma kuma a kotu kuke tare da su a binciken da kuke duk da cewa Dr. Hadi ya ce ba fa a recording ku binciken ku yakan gano cewa akwai alamu ko kuma wani kanshi na macen ma ita fara yin cin zarafin ma kafin ma a ci zarafin ta
to ai shine na gaya maka a shimfiɗa ta da ba dan wannan kalmar da Dr. Hadi da uga shehu suka faɗa na cewa babu kididdiga na alƙalma kuma babu kawo karar da ba dan wannan togaciyar da suka yi ba da bazan taba yadda da cewa ana cin zarafin maza ba sai dai bisa waɗannan misalai da na kawo maka na zamantakewar iyali wanda musamman a kasar Hausa mijin tace mun san cewa wani nau'i ne na cin zarafin da namiji ta hanyar da za a mallake shi ko dai kai tsaye ko turu wasu abubuwa wanda wannan mallakar tasa za ta haifar masa da cin zarafi nau'i tun daga kan shi kansa har zuwa kan tafikar da gidan har zuwa ƴaƴan da za a haifa kaga gaba ɗaya al'umar gidan ta lalace to inda ba dan wannan cewar a ɗabi'a ta namiji shine a sama shine mai ƙarfi shine jagora suna jin nauyi da abun kunya cewa sun kai karar ba da ba dan shi ba bazan yadda ba
Dr. Haji Musa menene karin bayani dangane da dalilan da kuka gano sun sababa su mazan nan ake musu gashin kuma amma kuma suke shiru.
Ba za ka fahimci wannan abin ba sai ka kalle shi daga wannan tagogi. Kamar kana cikin daki ne da tagogi kake kallon waje. Kake kallon al'umma waje. To sai ka kalle shi daga waɗannan tagogin sannan za ka fahimci akwai cin zarafin nan ko babu. A cikin fassara da aka yi na cin zarafin, nau'i-nau'in na cin zarafin sun kasu kamar haka. Akwai physical, wato na gaba da gaba, wanda yake ya hada da mari, da duka, ko ya kwarfeta, ko ya tattakata. Akwai social, ya hana ta zuwa gidan biki, ya hana ta harka da 'yan uwa, ya hana ta harka da kawaye. Akwai emotional ko psychological, ya daina mata magana, ya daina rayuwa aure da ita. To hada da shi kuma akwai to emotional din yakan hade wani lokacin da sexual shine gaba daya ma ya janye daga saduwa aure da ita. Akwai financial wanda yake na harkar tattalin arziki ya hana ta kudin man shafawa, kudin jagira, kudin cefane, kudin sayan jarkar ruwa da sauransu. To sai in ka kalle shi wannan sannan zaka iya gane idan namiji ana cin zarafinsa. Na faɗi wannan ne saboda mun saba. Yanzu ka dauki physical ba kasafai ne za a ce mace ta kwatafi mijinta ko ta kwarfe shi ba, amma kuma tun talitali mun san mace tana iya shakar wuya mijinta ta ce ka sake ni in ka isa dan kaza kaza. Kaga cin zarafi ne. It's not reported, it's not recorded. Sai in ka kalle shi ta wannan tagogin sannan zaka gane ai akwai wannan cin zarafin.
Tintini dama ana. Wani ma bata shake din ba amma za ta ce mar in kai dan halal ne a cikin wace ce da wace ce.
To physical kenan ta ma ana yi physical din ta rike rigarsa ba zaka fita ba sai ka sake ni. Wallahi yau duk bala'in da za a yi gashi nan a watsa yake a cikin ƙasar Hausa a African cultures. Saboda haka akwai wannan cin zarafin tsakanin mace ta yi wa namiji akwai shi.
To sai dai kash lokaci ya yi halin nasa, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Muhammad Tadi Musa da Alhaji Shehu Abdullahi da kuma barista Amina Umar Hussein. Sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shira madadin su dukkan alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Ai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke.
To madalla a gaida alheri Grace Abdu. Yanzu kuma sai labaran duniya amma nan karan a takaice.
A jiya Laraba shugaba Donald Trump shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky za su jama'a gafarce ne. A jiya Laraba shugaba Trump ya ce shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky za su rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta ba Amurka damar tatsar albarkatun karkashin kasar Ukraine da ba kasafai ake samun su ba a matsayin diya ga makaman da Washington ta rika tura Ukraine domin yaki da mamayar Russia na tsawon shekaru uku. A ranar Juma'a ake sa ran Zelensky ya bayyana a fadar White House domin sa hannu kan yarjejeniyar da tattauna inda aka kwana game da yakin, kamar yadda Trump ya faɗa a yayin taron farko na sabuwar majalisar gwamnatinsa. Mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana matuƙar damuwa a jiya Laraba game da wata sanarwa a farkon makon nan da ta fito daga dakarun rundunar mayakan katakwana na Sudan RSF kan shirin ta na kafa gwamnati a sassan ƙasar da ke ƙarƙashin ikonta. A halin yanzu ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da rahotanni da suka ce ana kashe mutane ba tare da wata shari'ar kirki ba, lamarin da ke haifar da fargaba kan aikata laifuffukan yaƙi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma ce yanayin wanda dama tuni ya yi matuƙar muni a Sudan a yanzu ma dai ba ta sauya zani ba. A ranar Laraban nan Fadar Vatican ta ce an dan samu sauki kaɗan kan halin da Papa Roma Francis ke ciki, to amma dai ba a bayyana abin da likitoci suke cewa ba a yayin da yake ci gaba da kasancewa a wani asibiti yana samun maganin pneumonia a Rome.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ku tara da misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi domin jin maimaicin shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyarmu ta yanzu Nashwa. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.